والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Barkamu da sadu a wannan yammacin Alhadi 29 ga watan Jumada Tsani, haka ne ko? Wata na shida kenan a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran Manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 18 ne ko 19? 18 ga watan Bature, to wancan ya zama shi kuma 28 kenan, dan kwana goma ne tsakanin su. Dan ci gaba da darasin littafin mu Kitabut Tauhid, wannan kuma shine darasi na 26. Zamu tashi babu ma jaa fi ziyarati, babu ma jaa fi tatayyuri, babu ma jaa fi tatayyur, wato babi dangane da abin da yazo fi tatayyuri al'amarin canfi, nan ko na azaba da yazo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da canfi. Idan ba amanta ba a baya, mun yi ta'arifin at-tatayyur. At-tatayyur shine wato at-tasha'umi fi mar'iyyin aw masmu'in aw ma'lum, wato mutum ya canfa wani abu da ya gani, ko ya canfa wani abu da ya ji, ko ya canfa wani sanannen abu. Canfa wani abu da mutum ya gani, kamar mutum ya fito da safe yadda muka faɗa, ya ci karo da makaho, ko ya ci karo da kuturu, sai ya canfa wannan ranar da cewa wannan ranar babu sa'a, saboda ga abin da ya fara gamo da shi da safiyarsa. Canfa abin da mutum ya ji, kamar wato ainihin mutum ya ji kukan mujiya ko kukan wani tsuntsu, ya canfa wannan tsuntsun cewa idan an ji kukansa to baya ɗauke da alkhairi. Canfa wani abu shine kamar canfa rana, ko canfa wani yini, ko canfa wani wata, kamar yadda Larabawa a lokacin jahiliya suke canfa waɗansu watanni. To dukkan waɗannan canfe-canfe abu ne da shari'a ba ta yadda da shi ba. Babu ma da a fi tatayyuri wa qaulullahi ta'ala ala inna ma ta'iruhum inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamu. Ubangiji ta'ala ce ala ku saurara ku ji, inna ma ta'iruhum inda Allah, lallai canfin su inda Allah, wato wannan abu a wurin Allah yake. Abinda ake nufi da ta'ir a nan gurin, abinda suke zargin Annabi Musa alaihi salam da shi da mutanansa. Dan wannan aya ta zo ne cikin jerin ayoyin da suke magana kan jarrabawar da Allah ya yi wa mutanen Fir'auna. Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqasin min as-samarat la'allahum yadhakkarun. Fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun. Ubangiji ta'ala ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina, haqiqa mun riki mutanen Fir'auna bisnina da shekaru na fari, wa naqasin min as-samarat, haka da tawaya ta kayan abinci, la'annahum yadhakkarun, ko sun ji wa'azi su karbi saƙon Allah da ya turo Annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna da shi. Fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhi, yayin da duk wani alheri ya zo musu sai su ce to dama wannan mu muka tantance mu same shi. Idan sun samu ruwan sama, sun samu albarkar damana, albarkar kaka, sun samu yaduwan arziki, sai su ce lana hadhihi, dama wannan mun tantance mu same shi. Wa in tusibhum sayyi'atun, amma idan wani mummunan abu ya same su, kamar fari, kamar kanfar ruwan sama, kamar wata bana'i ko annoba ta sauka a kasar su, yatayyiru bi Musa wa man ma'a, sai su rinka canfa Annabi Musa da wanda yake tare da shi, ce a sanadiyar ku ne dai wannan masifa ta faɗa mana, ku ne kuka jawo mana wannan bala'i. Sanadiyar ku an daina wani ruwa, sanadiyar ku mun sa ta'iruhum inda Allah, inna ma ta'iruhum, wannan abin da ya sauka a kansu, wannan bala'in da ya zake musu na kwalara ne, na kanfar ruwan sama ne, wannan inda Allah, a wurin Allah ta'ala ke, ba wurin Annabi Musa ko 'yan uwansa. Allah ne da dama ya jarrabe su, shine ma'ana ala inna ma ta'iruhum inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun, sai dai mafiya yawan su ba su da masani. Yanzu abinda wannan aya take dauke da shi shine Ubangiji ta'ala shike jarrabar mutane da alkhairi ko kishiyarsa. Idan mutane sun samu ni'ima daga Allah ne, in sun samu kishiyarsa kuma, haka Ubangiji ta'ala ya so jarrabe su da shi, shine ala inna ma ta'iruhum inda Allah wa qawluhu qalu ta'irukum ma'akum, haka wa fadin Allah ta'ala da wato a harshen manzannin nan da aka turo zuwa wata alkarya, wanda kissar ta zo cikin suratul yasin wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'a al mursalun id arsalna ilayhim ithnayn fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wama alayna illa al balaghul mubin qalu inna tatayyarna bikum suka ce tatayyarna bikum mu mun tanfaku duk abin da ya shafe mu na bala'i ku kuka jawo mana haka waɗannan suka faɗa wannan annabawa suka faɗa waɗannan manzanni la illam tantahu lanarjumannakum in har buku daina wannan wa'azin naku ba in har buku daina karantasu wannan ba to za mu muku rubdugo da duwatsu za mu jajjefe ku kowa ya fita wala yamassannakum minna azabun alim lalle za ku dandana kutsar ku game da mu sai azaba mai radadi ta shafe ku daga bangaren mu sai mun hade muku kai mun jefe ku mun kore ku da gari an gane ku qalu ta'irukum ma'akum sai manzannin suka mai musu da martani duk ce ta'irukum ma'akum ta'irukum abin da ya sauka abin ku na musifa din nan ma'akum tare da ku yake dan ku ne sababi din ku ko kafir cewa Allah sai Allah ya jarrabe ku da azaba shine ma'anan ta'irukum ma'akum musibar da ta sauka kan ku ku ne sababin ta ma'ana ku kuka aikata abin da ya jawo ta dan Allah ya ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum waya ku an kace irin abin da yake shafar mutane da musiba sakamakon abin da kuka aikata ne ku mutanen kuma Allah yana rango mai ma da yawa da ce duk abin da kuka yi sai ya kama ku da azaba da yanzu ba kowa a bangasa walau ya'khudhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahariha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma da ce Allah yana kama mutane da irin laifukansu ma taraka ala zahariha min dabba da ba wanda ya saura na wani abu mai mutsi akan kasa din gaba da walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai da ubangiji ta'ala na yi musu jinkiri ne ya zuwa ga wani lokaci sananne فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا kaga wannan aya ne na mutane idan sun bijire ma Allah tabbas Allah na iya jarraba su da musibo daban-daban Allah na iya jarraba su da walhalu daban-daban kar ka dauka cewa kafirai sun kafirce ma Allah ubangiji kuma na ba su ni'ima wannan ni'imar da yake ba su mamzujatun bi azab a garwaye take da wata azabar kuma da akwai azaba ta rashin kwanciyar hankali ta rashin kwanciyar rai kuma duk da wannan ni'ima da aka ba su duniya ai ana jarraban su da musibin da ba a jarraban mu da su an ba le ruwan saman da aka rinka yi bana duniya to rai yafi wanda aka yi nan wanda aka rinka yi a tana yafi wanda aka rinka yi a nan wanda aka rinka yi a kasashe daban-daban an ba le ruwan saman mai tsanani da irin wutar daji din nan yan kashe gobara ta kan jirgi ta kasa ta sama ta kasa a watsa chemical tsaye ne kuma wata take mutuwa to wannan ba musiba ba ce ba da tsananin iska guguwa ta zo su rinka yace da kwaro duk wannan ba musiba ba ce ba to yayin da duk mutane suka bijire ma Allah ubangiji ta'ala na iya tarka ko su da azaba dan ya nuna musu gajiyawar su qalu ta'irukum ma'akum suka ce musibar da ta faɗa kanku ku ne sababin ta a in dukirtu yanzu kawai da an yi muku wa'azi sai kawai ku ce mu ne bal antum qawmun mutrifun ai ku mutane da masu ketare iyaka da haka musibar ta faɗa kanku yanzu wannan abin da ke nuna wa a sai tamfi wani abu ne tun fil azal tun lokacin annabi Musa alaihi salam tun mutanen Fir'aun ne suka fara tamfi tun kafirin baya duk sun fara tamfi in ma tun kafin Fir'aun ko mu ce tun daga Fir'aun ha kuma dukkan da suka biyo bayan su su ne za su tamfa wani su ce wani ne ya kawo alkhairi ko wani ne ya zo sai ya jawo musiba to ba a yin haka an abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la adwa wa la qiyara ولا هامة ولا صفر ان كربو حديثي daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la adwa wala tiyara wala hamata wala safar da ku ga a wannan rubutun wala hamata an yi shadda akan mim wannan shiddan kuskure ce ku shafe ta akwai ta wala hamata wala safar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce cewa la adwa babu adwa abinda ake nufi da adwa shine intiqalul maradi min maridin ila maridin akhar wato tsuruwar cuta ko yaduwar cuta daga wannan mara lafiya zuwa wancan mara lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu wannan la adwa ma'ana babu wata cuta da take tsuruwa daga kan wani ta koma kan wani ko ta tsuru daga kan wani ta koma kan wani babu wannan babu wani mai cuta da yake harbin waɗansu da cutukansa babu wannan wala qiyarata sannan kuma babu tamfi wala hamata sannan kuma babu hama hama din nan an yi masa fassara daban-daban wadansu suka ce hama shine wato abinda mujiya Larabawa idan sun ji kukan mujiya sukan canfa ta cewa tana dauke da sirri. Har ma idan aka yi rashin sa'a mujiya ta sauka kan rufin gidanka ta bala kuka to dukan gidan hankali ya tashi. Ko dai mai gidan ko wani dole ne mutu kwanan nan. Alama ta cewa tana dauke da labarin mutuwar wani ne a gidan. To sai annabi ya ce wala hamata babu wani kukan mujiya. Wala safar sannan kuma babu safar. Safar shine watan safar din sananne. Larabawa sun kasance suna canfa watan safar cewa wata ne wanda babu wato ainihin alkhairi a cikinsa. An gane ku? Suna canfa shi cewa babu alkhairi a cikinsa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk babu wanda a cikin shari'ar musulunci. Yanzu al'amura guda nawa kenan annabi kore? Al'amura guda uku. Na farko ga azwa shine shiruwar cuta daga wani zuwa wani. Wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu. To abinda ake nufi da babu wato abin nufi cutar da kanta ba ta da tasirin da za ta ciru daga wannan zuwa wannan sai da izinin Allah, sai da ganin damar Allah. An gane ku? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabin min qabli an nabra'a. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim. Babu wata musiba da za ta faru sai da izinin Allah, sai da ganin damar Allah. Amma cutar da kanta ta ciru daga wane zuwa ga wane ba zai yiwu ba sai in Allah ya ga damar haka. Su Larabawa a lokacin jahiliya suna jingina tasirin akan cutar kanta. Waɗansunsu ma su jingina tasirin akan mara lafiyar kansa. Cewa idan wannan nan dauke da kwalara in ya ga dama duk sai ya raba mana nan kowa ya samu ya harbi wannan ya harbi wannan. Saboda haka sai a rinka jin tsoron. In wani na tarin fuka sai ya rarrabawa jama'ar da ya ga dama ya harbe su da ita. To akwai wanda suke da wannan da suke itikadin wannan tasirin. To annabi ya kore cewa babu wannan. Ko cewa cutar ce take ciruwa da kanta daga wannan zuwa wannan. Matukar ka zauna kusa da mai cuta tabbas sai ta shiru daga cikin wancan ta faɗo kanka sai ka kamu da ita. Annabi ya kore ce babu haɗuwa. San babu. To amma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa firra minal majzumi kama tafirru minal asadi. Firra minal majzum kama tafirru minal asadi. Yace idan kaga kuturu ka gudu kamar yadda in kaga zaki kake gudu. Kuma wannan hadisi tabbatacce ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wancan ma tabbatacce ne. Kuma dukkan su Abu Huraira ne cikin marwayatan su. Dace sa Abu Huraira bayan ya rawaito hadisin la adwa wala siyarata wala hamata wala safar. Sai ɗaliban su suka ranta masa wancan hadisi firra minal majzumi kama tafirru minal asadi. Suka ce da ba ka kasance kana rawaito mana shi ba sai yayi shiru bai ce komai ba. Suka nan rake ta sake nanatawa yayi banza da su bai ce komai. Annabi ya ce la adwa. Suka ce gashi ba abin da kace. Annabi ya ce an ga kuturu a gudu. Yace Annabi ya ce la adwa. To sai suka yi ta kokarin fassara me yake nufi da wannan magana. Waɗansu suka ce yanzu wannan maganar hadisin la adwa kamar ya shafe wancan hadisi. Su ne suka fahimta. Amma gaskiyar al'amari yadda malamai suka ce hadisan guda biyu dukkanin su zaka hada suka yi aiki da shi. Hadisin la adwa wannan abin da yake nufi cutar da kanta ba ta da ikon ciruwa daga wannan zuwa wannan sai da izinin Allah, sai da kadarin Allah. An gane ku? Amma firra minal majzumi kama tafirru minal asadi wannan abin da yake nunawa shine idan mutum yana da karancin tawakkali, idan mutum yana da karancin imani, idan mutum yana da karancin tawakkali, to idan ya ga mai cuta din gare ya kauce. Tabbas ana ɗaukar cuta na iya yaduwa tsakanin jama'a sakamakon wani yaro da ita. Amma hakan baya yiwuwa sai da izinin wa? Sai da izinin Allah. Shari'a ta shiryar da kai kai ittikazul asbab. Shi hadisin firra minal majzumi kama tafirru minal asadi yana shiryar da kai ne zuwa ga halaccin neman magani idan cuta ta faru ko kafin ta faru ka ɗauki mataki. Shi ne kawai ke shirye da kai. Amma ba wannan ke nuna cewa lallai cutar na da ikon tasirantuwa daga jikin wani zuwa jikin wani ba. Ina fatan kun fahimta. Abin da yake shirye da kai zuwa ga ɗaukan mataki cewa ya halatta. Haka neman magani in cutar ta faru ya halatta. Hadisin la adwa kuwa abin da yake baya kore sababin, abin da yake korewa shi ne cutar tasirin ta hiya fi nafsiha la bi qadarillahi wala bi qada'i. Cutar ta yi tasiri ba tare da izinin Allah ba tare da kadarin Allah ba. Wannan ba zai yiwu ba. Ina fatan kun fahimta. Da haka kenan idan ka ga idan aka ce ga mai tari na fuka, idan ga mai cuta iri kaza, ga mai cuta iri kaza, dan ka nisantar da kanka gabarin sa wannan babu laifi kana da hadisi akwai hadisin sirrun min al-majzumi kamar ta firu min al-asadi sannan kuma akwai hadisin at-ta'un wanda annabi ke cewa idan annoba ta sauka a gari babu a ciki to kar ku shiga in kuna ciki kuma kar ku fita to duk wannan malamai na kafa hujja da shi wajen ittikhazul asbab ko ittikhazul wiqaya qabla nuzulil bala amma zuciyar ka ta gamsu cewa cutar nan fa ba ta yaduwa daga wani ko zuwa wani sai da izinin Allah an gane ku dan wani yazo ya ce ga raquma na kasa ga waɗannan raquma suna da cuta ga waɗannan marasa lafiya a iya hada su ko ba za ta su annabi ce ka ta kuɗa su sai mai dan ka ta kuɗa su sai ce to ai ana ji tsoron kar cutar wannan ta yadu zuwa ga wannan yace to shi na farkon ma daura masa na farkon ma shi idan kun ce in kun hada wancan marasa lafiyan da sauran masu lafiya zai yada musu yace shi na farkon ma ya daura masa Allah ne daura masa to haka nabi ma sai Allah ya ga dama ta sani yin Allah bai ga dama ba ba za ta same shi yanzu kwanan nan aka yi ciwon ido na Apollo aka gama sai ka samu gida guda duk sun yi su duka wancan yayi uba ya fara uwa ta yi ƴaƴan duk sun yi gaba daya sai ka samu gida guda kuma mutum bakwai sun yi saura ɗaya shi kadai ne bai ba kowa yayi ya gama shi kuma yana nan ilimi suna amfani da kuratan duk daya na kwalli wannan ya sa amma yana nan idan sagaro dan ubangiji ta Allah ya nuna cutar ba ita ce take da tasiri da kanta ba sai da izinin sa sai da kadar sa to tunda shine ya haifar da ya sanya abu ya yace shine musabbibul asbab din shine mai sanya abu ya zama sababi ne ya dawar abu amma abin da kansa baya da wani tasiri ina fata an fahimta dan haka bina'an akan wannan ya halatta ne wannan magani ke idan cuta ta faru amma ba ka bayin kai hakuri har ubangijin da ya ga dama ya dora ta kuma ya ga dama ya zo ya sauke ta wannan kuma in mutum yana da karfin tawakkalin da zai wannan to shi aka fuso sai zanto cikin mutum 70 da za su shiga aljanna bidai hisabin wala azab da annabi ya faɗa cikin hadisin Muslim amma in yana mu magani fa ya laifi bai laifi haka inda mai cuta irin wanda take yaduwa bincike ya nuna irin wannan cutar takan yadu tsakanin jama'a to kar mu dora wa tasirin yaduwar akan ta kadai ku dora idan Allah ya so jarrabar mutane ne sai ta yadu daga cikin wanda take da fuzon rike da amma ba da kanta ba da izinin wa da izinin Allah saboda Allah ce ma asabu min musibatin illa bi idnillah ba wata musiba da za ta faru a ban kasa ko mun kankanta ta ko mun girmanta sai da izinin Allah sai daga nan damar sa da yawa sai ga mutane dukkan sababban cuta suna yaya suna mamaye da su amma ba su gamu da ita ba wani kuma da ya zo shikin sai da ya kamu ya zo da sauro ya ci din shikin sai da ya kamu da malaria na fama wani kuma kullun da saurayi suke barci ya buga nan ya buga nan kullun ya tashi sai ka ga jini a jikin rigar sa ko a jikin sa wallahi sai kana ba abin da duk wannan tana faruwa ga irin gurbatattun ruwan famfon da muke sha yanzu a kan yanzu in wani in sha wannan sai kina ya kamu da cutar ki amma mutane yanzu sha da kifi wanka da kifi cikin ruwan ku da kifi duk ba bambanci da aka turo shi amma haka mutane suke sha kifi wanka ba komai ga Allah madaukakin sarki ya karkare wadansu wadansu kuma su sha su kamu da cutar ga irin rashin tsafta ka ga bola anan ka ga shara anan ka ga mutane ga mai fitsari ga mai bayan gida yana tsugune yana yin kayan sa ga mai rike ga mai kifi duk a kusa da juna suna makwabta ka ba haka bane ba ko wani titi ka ba garin nan haka ko wani titi ka ba kasar nan haka duk waɗansu sharuɗa da idan sun faru za a mutu sun riga sun cika Najeriya mutuwa ce kawai ba yi ba sharuɗan sun cika mutuwa ce kawai ba yi ba na yaɗuwar cuta da sauran gurbataccen al'amura gurbataccen ruwan sha gurbataccen iskar shaka da sauransu kazanta datti duk ga shi nan gurin amma mutane suna ta yawo suna guje-guje samari suna ta kwallon kafa don bala'in gari gif-gif a yanar gurin da sauransu suna kwana kuma a bola wala tiyarata annabi ce babu tiyara tafsirin tiyara ya riga ya gabata baya ko wala hamata sannan babu hama hama kuma shine muka ce mujiya waɗansu kuma suna fassara hama ɗin da cewa ita ce wata cuta da ke cikin raƙuma wadda take yaɗuwa wala safara sannan babu safar shine suka ce babu safar ma'ana ba a canfa watan safar an gane ko ba a canfa wata na safar su larabawa a lokacin jahiliya suna canfa safar da haka akwai watanni guda hudu masu alfarma su ne wato zulqa'ida da zulhijja da almuharram ko da kuma abunan rajab to larabawa su kullum suna ganin cewa waɗannan watanni guda hudu masu alfarma wanda aka ce karkai kaza karkai kaza a ciki su suna ganin safar suke jin tsoro sama da komai dan haka idan muharram ya zo sun ciki haka sai su biya bashi da mai safar shine ba za ta yi komai a ciki har kuma suka zo suna canfa watan shawwal ba a yin aure a cikin Aisha take mayar musu da martani da ce annabi ya aure ni cikin watan Shawwal kuma ya tare da ni kuma cikin watan Shawwal kuma ni ce mafi rabauta cikin matansa inda babu alkhairi a cikin Shawwal da na dace da wannan akhrajahu wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito zada Muslim wala naw'a wala qul a riwayar Muslim yace wala naw'a sannan babu wani tauraro wanda ke zuwa da sharri ko alkhairi wala qul sannan babu fatalwa bai tabo nau shine taurari su larabawa sukan fassara taurari a sama ko da tauraron su bashi matsayi idan kaga tauraro iri kaza to alkhairi da nan idan kaga tauraro iri kaza sharri da nan har ma akwai taurarin da suke ganin taskar ruwan sama a hannun su suke inda kaga tauraro kaza sai ruwan sama ya sauka to sai annabi ya rusa wannan yake cewa duk wanda yace an mana ruwa saboda tauraro kaza to yayi imani da tauraro ya kafirce mu ubangiji wanda ko yace an mana ruwa da iznin Allah da ganin da masa to yayi imani da Allah ya kafirce mu tauraro da haka dai babu wani tauraro da za a gani a ce yana dauke da alkhairi kaza ko sharri kaza alkhairi taskatsa a hannun ubangiji take sharri kuma Allah ne ke jarrabar mutane da shi gurgudan hikima saboda gurgudan garin za masa an gane ku wala ghul lafazin alghul shine wato shine da na duba duk fasara da malamai suka yi masa ba fasara ta dace da shi a Hausa irin fatalwa tunda suna fasara ghul ne da fasarori daban-daban amma duk suna yin tarayya wajen ma'ana ko suna kusantar juna wajen ma'ana fasara ta farko daga cikin fasarorin su sukan ce ghul shine ruhi na ran mutumin da aka kashe kasan Larabawa suna da zaman hamayya tsakaninsu da juna tsakanin wannan kabila da wannan kabila a lokacin jahiliya dan haka idan wannan kabila ta samu dan wacce ta kashe shi to wace wannan ruhin wannan din sai ta taso ko da an yi kisan a inda babu wanda ya sani sai ta taso sai ta zo ta soka a cikin jaridan ta ba da izinin cewa an kashe mu gudan ba ma'ana ku ce ku duk fan sake wadan suka ce a'a ruhin wannan wanda aka kashe ita ce za ta zo gidan wadanda suka kashe din ta rinka firgita su da daddare ta rinka bin su har daji idan sun tafi fadaucin su ko ta zo ta samu garken lafumin su ta fito da siffa ta abin nan ta firgita rafuman duk su gudu idan ya zo a yi hasara kaga ai fatalwa ke wannan kasan Hausa ita ce fatalwa domin mace idan ta kashe miji na yin fatalwa kamar yadda yake a kasar Hausa ba wai yadda yake a hadisi ba yadda yake a kasar Hausa dan haka ma idan ta zo zaman ta kaba idan za a shigar da ita kaba ake ba ta wuka rinka yin matashin kai da ita dan saboda idan fatalwar ta idan mijin ya zo ta sai da za ta yi ta sai kanta to kaga in banda shirme ba san shi take ba tunda ya dawo ko me yana damuwa kuma ba shike nan ba mu to da annabi ya kore wannan yace wala ghul babu wata fatalwa ma'ana babu wata aljana da take kawo wa mutane sharri ko alkhairi aljanu ba su da mulkan alkhairi ko sharri alkhairi da sharri wato mabubugar sa mazarin su daga ubangiji ne ubangiji na kore wa mutane alkhairi kamar yadda dai ga dama kuma ya jarrabe su kuma da sharri قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه دقلنا ننون ملك الله كما تقومي باب وانا أبو أسمك وأقصفاتي الله نمو اللي جنسا لمن الأرض ومن فيها كتير سوء قصى دواندك تجنت ملك روانيني سيقولون لله ذاتنا الله man rabbus samawati sabai wa rabbul ardil azim waye ubangijin samai guda bakwai da kasa guda bakwai ubangijin al'arsi mai girma za su ce Allah man biyadihi malakutu kulli shay wane ne wanda mulkin komai ke hannunsa wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi shike ba da mafaka in za a cuci bayan sa amma shi in yi so kama mutun da azaba ba wanda ya sai ba shi mafaka waye ke da wannan damar a ban kasa gaba daya za su ce maka Allah wanda Allah ba mai mana Allah shike mallakar komai ba wanda yake mallakar wani abu aljanu ba su da ikon su kawo sharri ko su kawo alkhairi su ma bari ne da Allah ubangiji da yake sarrafa su ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyati ba wani mai tafiya a ban kasa face sai ubangiji na rike da zankon sa ma'ana yana karkashin ikon Allah da gudanarwar Allah baya da mallakar shi a wani abu na cikin ka an fahimta ku walamma an Anas qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لا عدوى ولا خيرة ويؤجبن الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Anas bin Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la adwa wala tiyara babu wata adwa babu tiyara kamar yadda bayanin sa ya gabata sai yace wa yujibunul fa'al amma kyakkyawan fata na burge ni inji Annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan fata yana burge ni an fahimta ku wato shine kyakkyawan fata kamar ka ta samma wani abu da zaka yi sai kaga wata alama da zata kara karfafa maka gwiwa cewa kila ko alamun nasara sai ka sare sai ka kyautata zato to wannan shine alfa'al shine suke fassara cewa kamar ka fito yau kana niyan zaka je kwatano zaka kawo yadika ko zaka je kasuwar wato ainihin ladin makole ka auno wake ko zaka je kasuwar kaza ka sayo kaza lokacin da ka fito da safe sai ka ji kira an ce ya rabish ya wanda ya rabauta ko da ba da kai ake ba kila wani ne mai suna rabish sai aka faɗo wannan sai kuma sai ka sare tsammanin kalmar rabish tunda ma'ananta mai kyau ce sai ka sare a ce wato yau dai kam muna kyautar da sakil za a ci riba a kasuwa annabi ce wannan yana haramta an fahimta ku wannan ba cikin tanfi irin wanda yake an haramta dukkan wata alama da za ka gani sai ka fassara ta a sakamakon ta ka sare to wannan babu laifi to sai malamai suka ce me ya bambanci tsakanin al'amuran guda biyu suka ce shi abu na farko na tanfi galibi kana tanfa abu ne kana munin zato cewa sharri zai same ka amma shi alfalu kuma kana kyautata zato ne to har kullun bawa ba a son ya munin zato ga ubangiji sai dai me kyautata zato kullun so ake bawa ya zanto me kyautata zato ga ubangiji ta alaba a son ya munin saboda haka duk wata alama da ka gani sai ka fassara ta da cewa ai wannan alama ce ta alkhairi ai wannan ina sare ai wannan ina sare annabi ya ce wannan babu laifi wa yujibunul fa'al kyakkyawan fata yana burge ni inji annabi qalu wa mal fa'al sai suka tambaye shi menene alfa'al qala alkalimatu tayyiba sai annabi ya ce daddadar kalma da mutum zai ce yayin da ya fito waje an fahimta ku wa li abi dauda bi sanadin sahihin an uqbata bin amir qala ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وأن حديث أبو داود يروي تود سنة صحيح عن عقبة ابن عامر صحيح يرمى قناة شيني عروة ابن عامر عقبة ابن عامر da haka wanda yake da biro sai gyara an samu kuskure ne wajen abin nan an dauko bata bin Amir ma'ana an Urwa ta bin Amir Urwa ibn Amir sunan sa kenan wanda an yi sabani sahabi ne ko ba sahabi ba zance mafi inganci wannan mutum ba sahabi bane ba shi wannan Urwa bin Amir yace zikrata tiyara inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ambaci tiyara canfi wurin annabi ana fira cewa mutane suna da canfe-canfe game da kaza suna canfa kaza suna canfa kaza fa qala sai annabi ce ahsanu al-fa'l abinda duk yafi wancan kyawu shine alfa'lu kyakkyawan fata kar mutum ya mummunan fata wala taruddu muslima kuma tanfi da za a yi ko a tanfa ma ko kika tanfa wannan kare mai yadda musulmi baya kan abinda ya san mai yana son yi fa idza ra'a ahadukum ma yakra idan mutum ya ga alama ta abinda yake ki fal yakun abinda ya kamata ya ce allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfu sayyi'ati illa ant ya allah ba mai kawo kyawawan al'amura sai kai ba ko mai korewa mutum muna na kuma sai kai wala haula wala quwwata illa bik babu wani tsumi ba dabara sai abinda ka zartar wannan hadisi malam yace bi sanadin sahihi amma bincike ya nuna hadisi ne dhaif an gane ku sai da abinda hadisin ke nunawa na hukuncin ziyara ya riga ya gabata abinda kuma ke nunawa na halaccin alfa'lu kyakkyawan fata shi ma ya riga ya gabata baya an bayyana ku sai hadisin dhaifi ne kin sa ba sai na dogon sharhi ba kace karin bayani akan hadisi dhaifi wala taruddu musliman ma'ana mummunan zaton da zakai kirya mai da kai baya kan abin da ka san mai canfi ba kine mummunan zato da abin da ka tanfa kar sanadiyar canfin nan ka fasa je kai ka fahimta da kyau wala hu min hadisi ibn mas'ud marfu'an at-tiyaratu shirkun at-tiyaratu shirkun ya tabbata lahu wato riwayan Abu Dawud kenan min hadisi ibn Mas'ud daga Abdullah ibn Mas'ud marfu'an cewa annabi ya ce at-tiyaratu shirkun at-tiyaratu shirkun lalle tiyara shirka ne tiyara shirka a wani riwayan wato ya faɗi haka har sau uku, aziyaratu shirkun, aziyaratu shirkun, aziyaratu shirkun, lalle canfi shirka ne. To shine malamai suka ce wace irin shirka, karamin shirka ko babban shirka? Abinda hadisi yake nuna wa karamin shirka, domin ya kawo shirkun, wato bigare alif wal lam, da ya ce aziyaratu shirku bil alif wal lam, to ya zanto babban shirka kenan mai fitar da mutum daga musulunci. Amma tun da ya kawo shi a matsayin na kira, abin da yake nufi aziyaratu nau'un min anwa'i shirk, wato wani nau'i ne cikin nau'ikan shirka karama, ita aziyara. Dan annabi ya ce sunitani bin nas huma bin kufr, akwai al'amura guda biyu da mutane ke yi, kafirci, sai aka ce menene, wato sai fassara su da cewa su ne kuka, idan an yima mutuwa karin da kuka, irin kukan da za ka fitar da sauti, annabi ya fassara shi da cewa kafirci, ko zargin kabilar wani, ko gidansu wane, cewa gidansu ba su da asali, ko gidanku ne masu asali, annabi ya ce wannan kafirci ne. To amma kaga ai ba ka ba, idan mutum ya wannan ba za ka ce ya fitar daga musulunci. Wato idan abin ka'ida da malamai suke bayarwa shi ne, nafsi idan ya zo ya ce kufurun ko ya ce shirkun ba tare da al-islam ba, wannan na nufin karamin shirka ko karamin kafirci. Amma idan ya ce ash-shirku ko al-kufru, wannan na nufin babban shirka ko babban kafirci, wanda ke fitar da mutum daga musulunci. Abin nufi dai ita siyara, wato canfi kenan, wannan shirka ne, ma'ana karamin shirka. To shine su ma suke kasa ta kashi biyu, suka ce idan ka fito waje sai ka ga wani abin da ka fassara ya hana ka zartar da abu, imma dai ya hana kai ka ce aikin da nayi gamo da kaza yau ba zan yi kaza, ko tun da kukan mujiya ba zan yi kaza ba, to wannan ya fi muni. Imma kuma ka tafi za ka yi, amma dai ba ka da hope, ba sa rai, haka dai bakin ciki ya dame ka, dan me na gama da kaza, ai gama da kaza alama ce ta tabewa, amma duk haka dai ka tashi dai ka ji za ka yi, to wannan shi ma dai dun laifi ne, amma su dai wancan na farko ya ce ki, to duka su guda biyan suka ce fuskai ka farki. Dalilin su annabi yake a tsayar su shirku, ma'ana bai ce a shirku ba bil alif wal lam. Wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bit tawakkul. Wannan kalma ta wa ma minna, wato mudraj ne a cikin hadisi, ma'ana maganar Abdullahi dan Mas'ud ne, ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Mas'ud yace wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bit tawakkul, yace a cikin mu babu wani mutum ɗaya face face bi bai faɗa mana ba, yace walakin Allah yuzhibuhu bit tawakkul, sai dai Ubangiji ta'ala yana tafiyar da wannan abun ne ta hanyar cikakken tawakkali, ta hanyar cikakken tawakkali. Abin da yake nufi wa ma minna min ahadin illa wa qa'a fi nafsihi shay'un min athiyari, cikin mu babu wani daya face sai an taba samun canfi ya shiga dukiyarsa, sai dai Ubangiji ya kore wannan abun ta hanyar tawakkali. Abinda Abdullahi dan Mas'ud ke nufi, to a cikin taron sahabbai ma an samu wannan canfi balantana yanzu, yace cikin mu ba za ka samu daya face sai ko yaya an taba samu ya taba yin canfi, ko yayi tunanin canfi ko canfin nan ko yana tasiri ko ba tasiri, amma tawakkali ne ke tafiyar da abin da ke cikin zuciya ya ture shi ne ke sai aqida ke kyawa ta sa. An fahimta ku? Me kake so kace? Duk wannan yana ciki, wato wai waɗansu suke sayan haja a wurin mutum, da sun saya in dai a wurin wani suka saya sai musu sai masa sayar, cewa hannun wani ba kyau, idan ka saya abu a wurin shi karka bar shi a cikin dukiyar ka, sai sai masa sayar, to duk wani na cikin canfi. Daidai da irin wancan ayyuka na jahiliya, duk da halatta mutum musulmi ya yi wannan. Wato abinda ake bukata mutum ya samu cikakken tawakkali tsakaninsa da Allah, cikakken dogaro ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan Allah ya sanya sababi na faruwar abu sai ka nisanci sababin, amma kar ka ɗauka nisantar ka ce kaɗai za ta samar da kai, dole sai da me? Sai da agadin Allah daga manka sarkin Ubangiji. Haka in Allah ya sanya sababi ne, idan an bi a samu abu kaza sai ka bi sababin, amma kar ka ɗauka bin sababin shi ne zai sa ka samu wannan abun, dole sai da taimakon Allah da horewar Allah ta. To wannan haka zuciya ake son ta abin nan. Kuma kullum ku gane shi babin canfi, abin da yake gadarwa shine muna nazato ga Ubangiji. An gane ku? Muna nazato ga Ubangiji, wanda ba a son mummuni ya muna nazato ga Ubangiji. Na. Hmm? kamar yaya mutum ya baka jari wato ka dauka cewa in dai wani ne ya baka jari to in ka duya za ka saka mai amma in ba wani bane ba kuwa wannan dai na cikin can baya cikin alfa'alu wannan dai na cikin laifi kenan wannan now yace mutum ne ya je kasuwa tun da safe sai Allah ya turo masa abokanan cinikayya dan da yaga ana tsaya da sassafen nan sai ya ce ya akwai alamar alkhairi wannan na cikin falu wanda ya halatta amma idan ko bai samu ba to kare shi ya kuma akwai alamar sharri din ya zama cikin champi wanda aka haramta wato bambancin mai sauki ne kikkiawan zato da ne ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في جميع الظانين بالله ظن السوء هذا ابن تزاع موسى عذاب كده مونا نزتوغا ودا اوبنجي مونا نزتوغا ودا اوبنجي shine wadanda suke cewa hatta wadanda suke tawassuli da gangan jikin wani ko da zatin wani ko da alfarmar wani yana daga cikin wannan din abin da ke sa su yi wannan mona zato ne ga ubangiji to dauka kamar idan ba mu kama kafa da wani ba ubangiji ba zai mana kafa sun muna nama Allah sun dauka shi Allah ko wanda yake masa tilas kenan ko ta yaya ba a san ba wai mona zato ga ubangiji kuma shi yasa masu zunubi duk yawan sa Allah ta la ta da tsomi rahmatullah kar ku yake zaman daga nawar ubangiji kuka ce ai ko na to ma ba za a gafarta mun ba wannan ya zama me kenan mona zato ga ubangiji karka ce ai ko na fita ma ba zan samu ba ya zama mun da so ga ubangiji an kawai dan kaji kukan mujiya ko dan ka gaba da kuturo ko ka dan ka gaba da makahu ko dan wani ko ka ce a ai idan an yi kaza ba za ka samu kaza ba wannan mun da so ne amma ka fito ka dan ce ya rashi ya shiriye ya arabe ya wanda ya shiriba an fahimta ku wadansu da dada dan kalmomi za a fada ma ko ka ji su ko a fada wani ka fara jin su to irin wannan sakamakon jin su zai kyautata zato ko ka fito ka ga wata alama sai ka kyautata kana bude kasuwa sai wani ya zo da sauransu yace wani dama ina neman kaza ne neman kaza din nan ka fara tsiki sai ka kyautata su ga madan ubangiji cewa yau za ka samu duk wannan da cikin alfa'al annabi ce wa yujibun alfa'al mun ce kyawun fata yana burge ni ya fassara mai zan alfa'al yace alkalimatu tayyiba to ga alkalimatu tayyiba din nan ko ka fade ta ko a fada maka ko ka ji ta an fada wani duk ya shiga ciki kuma wannan alkalimatu tayyiba dai ne daga cikin yankunan alfa'al an bada ka alfa'al yana da fadi kore da duk wata alama da za ta nuna maka alkhairi sai ka sanya zato cewa lalle yau ina tsara zan samu kaza to wannan shi ke an fahimta ko kamar misali ka tura wakilan ka shi ke nan ne mana daga hannun wannan musulmai wannan akwai hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu shu'umti sai cikin al'amuran guda al'amari na farko mace al'amari na biyu gida al'amari na uku dabba annabi ce waɗannan al'amura akwai shugunci a cikin su to shine malamai suke cewa annabi ya kore tanfi kuma anan kamar ya tabbatar da shi cikin al'amura guda to shine suke fassara cewa abinda wannan hadisin ke nufi galibi tanfin mutanen jahiliya suna yi cikin al'amuran nan guda su tanfa mace tanfa gida tanfa dabba an fahimta ku wannan suna yin tambi a cikin wannan kiso da dama amma ba wannan ke nuna cewa wato wannan ya halatta a tamba mace ba a ce ai wani ya auro mai bidin siya saboda haka dukiyar sa ta kone a kasuwa ko ya kasara ko yan fice sun tare shi ko a ce wani ya auro mace mai hararagarki duk dabbobin su sun riga sun abin nan ya tsaya ce da sauransu ko a ce wani ya kaza wannan duk yana cikin tamfa-tamfa wanda bai halatta ba a cikin shari'ar musulunci da haka baya halatta ka tamfa mace ba halatta ka tamfa dabba din ko ka tamfa gida ita dabba halinta zaka duba na zahiri idan dabba tana tutsu tana harbi kaga ba zaka sai ta ba wannan saboda illar da suke ta zahiri da kidi amma ta ganta lafiya salin alin dan ka sai ta kuma sai ka zo ka tamfa ai bai halatta haka gida idan yana wuri da ya dace a tsaye shi tsakiyar jama'a baya wurin da yake da barazana ba gida ne da ya kusa fadawa ba kirka ce mai komai ba ka tsaya kaga duk wannan babu wani abu amma ka zo gida dama ya riga ya kirka wacin ya nisa da jama'a kana tarewa ɗan kuɗin su da labari suke da su ce mutum farmai kaga mutum ba zai tafi gidan ba dama boke yin da gidan yake dama wuri ne wanda yake babu tsaro sosai sosai kana nisa da jama'a an fahimta ku a ce mutum yana wannan gida yana samun arziki, amma idan ya tashi kare arziki za ta same shi, wannan duk bai halatta ba. Sai dai ku bambance tsakanin al'amura guda biyu. Yanzu na iya zuwa a matsayina na ɗan kasuwa in buɗe shago, misali akan titin Ado Bayero Road har zuwa ƙarshen Singa, kan titin Bello Road har zuwa ina ne, kan titin Ibrahim Tewa Road in buɗe wani abu wanda yake na buƙatar jama'a ta yau da gobe, babban shago a nan gurin in buɗe shi, na ga ya sha bamban da in ɗauke shi in kai shi Multara ko in ɗauke shi in kai shi Jogana ba haka bane ba, ko in ɗauka in kai can wajen unguwa uku ko na Ibawa in je in buɗe shago a can gurin. An fahimta ko? Gaga akwai bambanci. Ko in je can tsakiyar Birget, can irin wajen PRP din nan Birget PRP can tsakiya da zai ta buɗe shago a nan gurin. Kaga ya san bambanci da nan wurare. Saboda nan gurin fuskar jama'a ce, fuskar gari ce, idan ba ko yazo zai gani, dan gari zai gani, za a iya tsayawa a yi cinikayya. Can gurin kuma ba wurin fuskar jama'a ba ce. Da haka idan mutum na wuri na fuskar jama'a ya tashi ya koma inda ba fuskar jama'a ba, kaga ai wannan ba canfi bane ba. Da ce wani da yana can gurin yana samun arziki, kaga ta so wata daga nan ya talauci. To a lokacin nan ba kantin aka je gina ma ba, wurin da yake ai wurin ba wurin jama'a bane. An fahimta ku? Ko ya kasance misali ka saba ka bude kantin ka daga karfe 9 na safe zuwa karfe 5 na yamma karfe. To sai ka zo ka canza lokaci. Kace ya jama'a ka bada sirwa kofar kantin ka. Ni zan rinka budewa ne karfe 12 na dare, in tashi karfe 6 na safe na rufe. Kaga lokacin ko ba lokacin zuwan jama'a bane. Ko wurin jama'a ne, wurin zuwan jama'a ne. Idan baka samu kasuwanci ba, baka samu riba ba a lokacin, sai ka tamfa wannan daren ka ce ai bude kantin da dare na jawo mutu ba, kaga ba shi bane ba. Ina fatan kun fahimta da kyau. Wato ku gane bambanci tsakanin abin da sababinsa na iya fitowa fili mu gani da kuma abin da sababinsa baya iya fitowa, kawai zato ne muka yi. Shi kullum abin da shari'a ba ta so muna da zato din, shi ne abin da shari'a ba ta so. Amma duk abin da ke sababinsa a fili, to wannan abu ne wanda mutum ya kamata ya kula da shi. Ku yi haƙuri mu abin nan. Walakin Allah yuzhibuhu bi tawakkul, inda Abdullah da Mas'ud. Wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito, haka Ibn Majah wa Tirmidhi, haka Tirmidhi kai wa sahahahu Imam Tirmidhi ya inganta shi wa ja'ala akhirahu min qawl Ibn Mas'ud. Imam Tirmidhi yace karshen wannan abin da walakin Allah wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bi tawakkul, wannan magana Abdullah da Mas'ud ce ba magana Annabi ba, shine ake kira mudraj a cikin hadisi. Wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'd alfaz ar-riwayat at-tasaddaq. ولأمر من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وأن حديث أحمد ابن حنبل أحمد ابن حنبل أشكي مسند يا رسول عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. Wanda canfi ya sa ya jawo daga bukatar su da ita san mai ya fasa, faqad ashraka, hakika ya yi shirka. An gane ku? Wanda canfi wani abu ya sa ya fasa abin da ya san mai, to ya yi shirka. Qalu fama kaffaratu zalik, sai sahabbai suka ce menene kaffaran hakan in dai wannan ya zama shirka. Qala, sai ya ce an yaqulu allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghayruk. Wato sai ce ya Allah ba wani alkhairi sai alkhairuka wa la tayra illa tayruk, babu wani sharri kuma illa khairu, sai da ganin damarka. Wala ilaha ghayru, babu wani abin bauta bisa ga tantance kai. To kaga wannan hadisin duk da haka yana ƙara ba mu haske cewa kenan ashe yin canfi din nan duk da an sa masa shirka, sai dai karamin shirka ce wanda bata kai kafirci ba. Domin ga shi sahabbai sun tambaye shi meye kafaran sa, sai ya ce me idan babban shirka ce da sai an cike shi ga musulmi, amma sai ya ce ga kafaran sa. An gane ku? اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. ما نكو da ka tabbin canfi a da yanzu abin da zaka akan kare ma zanubin ka na canfi shine maimaita wannan addu'a. اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. وانا حديث صحيح. وله من حديث الفضل بن العباس haka imam ahmad ya rawaito hadisi daga hadisin al-fadl ibn abbas yace inna matiyaratu ma amdaka awradaka. A fassaran wannan hadisi yake cewa ita tsira, sanadiyar tsira kadai shine ma an baka abin da ya kara maka karsashi ka je ka aikata abin da ka tasa yi, ka tasa mai yi, aurar da ka ko ya dawo da kai baya. Yanzu a wannan hadisin an nuna in abu ka ga wata alama ka je kai na alkhairi, ka sa ran alkhairi ka je kai, shi ma ya zama tamfi. Haka in ka ga alama ta sirri kuma sai ka fasa, a ka fassara shi cewa sharri ne ka munin zato ka fasa, haka shi ma kuma ka yi tamfi. Haka wannan hadisin ke nunawa. Sai idan kuma ya nuna haka kaga ya zama tarakuzi tsakanin da hadisan baki, to sai dai hadisin da yake wannan hadisin da'ifi saboda a cikin sanadinsa akwai intifa fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko at-tanbihu ala qawlihi ala inna ma ta'iruhum indallah a cikin wannan babi mun fahimci fassaran wannan aya ala inna ma ta'iruhum indallah ma qawlihi ta'irukum ma'akum tare da fadin Allah ta'ala qalu ta'irukum ma'akum duk mun fahimci wannan cikin wannan babi الثانيه مساله تبيو نفي العدوى النبي يا كوري من العدوى shine cewa cuta ta tashi daga cikin wannan ta fada ma wannan da kanta wannan babu shi sai da ganin damar Allah sai inda izinin Allah الثالثه مساله تبيو نفي الطيره النبي يا كوري من التنفي يا نبي حلت بين تعاملي da tamshi dan an canfa ma abu ko kike canfa bai halatta baka fasa yin abu الرابعه na hudu nafil hammati ko nafil hammati kore abinda ake kira alhamma shine wato ainihin mujiya ko kukan mujiya a canfa kukan mujiya cewa alama ta tsayar da annabi ya kore wannan alkhamisa mas'ala ta biyar nafyu safari kore safar wato canfin watan safar da mutanen jahiliya suke yi wannan ma annabi ya kore as-sadisa mas'ala ta shida annal fa'la laysa min zalika kikkiawan safata ko sa rai wannan baya cikin canfi mata ta biyar tafsir an fassara mana menene alfa'l النبي تي الكلمة الطيبة الثامنة مسألة تتفوت أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل أبن دي كي فاروا في القلوب تكنسك من ذلك نتم في دنن مع كراهته متمنى كين أبن أمازو تيسكم ذاك ونلوك تنترى ساكا بطا ذاك ونلوك تنكنا فتا رزو تيركا تانا سن سيطان فصر عمك أبو كذاك ذاني كيكما إيمان جدا إلمك نتوى بحاك بنبا to irin wannan abin da yake makalkalewa a zuciya ma a karahatihi tare da mutun nakin sa la yadurru wannan baya cutar da imanin mutun bal yuzhibu Allahu bit tawakkul Allah na tsayar da shi yau da gobe ta hanyar tawakkul hatta sai ta mas'ala ta tara zikru ma yaqulu man wajadahu ambatan abin da mutun ya kamata ya fada idan ya samu irin wannan tantin a zuciya shine ce Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha illa anta الأحادية عشر مسألة تقوم الأحادية مسألة تقوم التصريح بأن الطيرة تشرك بياني كلا قصة جتيوة تمتي فشركا وانت من يبياني سأبايا الأحادية عشر مسألة تقوم شاكيا تفسير الطيرة أنفسر من الطيرة المزمومة من تنفسر الطيرة المزمومة واتو تمتي وانديك ممونة تمتي ممونة شيني وانديك شمونة نزلتو أنغانيكو الفعل كما تيشيسا أبنديك شيني to shi wannan an halatta mana annabi ya ce wai jumul fa'al to abin da muka fadana daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum kuma tambaya ta farko kenan wannan yake cewa wai idan mutane suna da wata cuta wanda za a iya dauka sai a kaurace musu yanzu kaurace musu bai zama laifi ba kenan babu wani laifi duk cutar da bincike ya nuna cewa tana yaduwa tsakanin jama'a ko ana daukanta to dan ka kaurace mai ita babu komai kaurace mai ita din nan ja'izi ne ba ta akai ba wajibi idan kana karfin tawakkalin da zaka zauna tare da shi ba kaurace masa ba kace ai ba yanda za a yi ta yadu da cikin zuciya na sai daga nan damar Allah da izinin sa kana da wannan karfin tawakkalin kai haka din babu laifi musahabi ne ma abin da amma idan ka kaurace masa kuma sakamakon rashin karfin tawakkalinka to wannan kuma abin da kai jaji ne ya halaka ba wanda zai ce kai laifi wannan saboda annabi ya ce firra minal majzumi kama tafirru minal asadi ka gudu daga kuturu idan ka gansu kamar yadda kake gudu idan ka ga zaki da kuma hadisin annabi da yake nuna cewa idan annoba ta sauka a gari ana kwalara ko wata cuta karku idan ba ku shiga garin ba karku shiga in ku kuna ciki karku fita wannan don hal a hadisi suna nuna ja'izi ce an fahimta ku amma mutum na da karfin tawakkali yayi babu wani laifi a kansa wannan kuma yake cewa waɗansu alamu sukan nuna a jikinsa wani lokaci kuma ya fassara su da wani abu kamar idan wani alkhairi zai yana fassara idansa na dama idan ya ji ko yana rawa ko yana kaɗawa wai to alamar alkhairi ke idan sana hagu kuma in yana rawa ko yana kadawa shi kuma alamar sharri ke to wannan ya halatta a gaskiya wannan bai halatta ba kar ka fassara wani tutuwa na jikinka wani sashi na jikinka ko wata gabar ka da cewa alama ce ta alkhairi ko alama ce ta sharri wannan bai kamata ba ko da su laraba an dama abin da suka yi ta yi akan at-tatayyur ai yawanci at-tatayyur daga at-tayr ne at-tayr kuma shine zuwa galibi cin fasa da su tsaye idan su zo ka ci karo ta ce da safe ya zanto ya bi ta damanka alaman alkhairi idan ya biyo ta hagun dinka alaman sharri yasa suke ba su suna wannan as-sanih wannan al-barih wato wanda zai biyo ta dama shine as-sanih wannan kuma al-barih as-sawanih al-bawati da mun ci ka fassara dama da hagu da wani abu wannan bai kamata ka dai take ta kan abin da annabi ce wayujibunil fa'ad kyawar kalma tana burge ni inda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa me yayin bambanci tsakanin al'irada ta kauniya da al'irada ta shari'a wannan mun sha yin bayani har darasin baya ma da yawa ina ga ka sami kasar da darasin baya inda aka yi magana kan al'irada ta kauniya da al'irada ta shari'a wai menene misalan cikin alqur'ani ai shi har wannan dindin misalan mun kawo cikin alqur'ani ne cewa akwai alqadr al-kauni akwai alqadr al-shar'i القدر الشرعي أبدا الله يسوم أكثر تفسك شريعة يزر تدك فالله تي وقضى ربك ألا تعبدوا لله إياه كادونا القضاء الشرعيني وانكم سنة الإرادة الشرعية هو المشيئة الشرعية وقضى ربك ألا تعبدوا لله إياه وبالوالدين إحسانا وقرش وانا القضاء الشرعي القضاء الكونيكم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعدن علوا كبيرا الله تعالى قضينا الى بني اسرائيل وتمن حكمتوا بني اسرائيل ومن قدر مستوى ولا تفسدن في الارض مرتين ذاك يقرنا حسب بيسكين ولا تعدن علوا كبيرا وما ذاك يجرمن كي جرمن كي من جرم سوس فاذا جاء وعد لهم وبعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد اذا لوكتن فرنا فرقو يزو زامو تورو مكو دودن سو بايان مو مابوتا كارفي مابوتا فدا مي تسنني فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا سو سكاي سو كومو ا cikin kasar ku riba ce ku su mai da ku bayi وكان وعدا مفعولا abin da Allah ya zarta dole sai ya faru ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا sannan kuma daga baya sai mu zo mu kara muku dukiya mu kara muku yaya mu sa ku zanto ku kowa yawan dangi a banka to ina santum asantum li anfusikum ina satum fada idan kun yi alkhairi dan kanku in kun yi mummuna kuma dan kanku sai ce fa iza ja'a wadul akhirati idan lokacin fasadi na biyu kuma yazo li yasu'u wujuhakum wa li yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marratin wa li yutabbiru ma law tadbiru to za mu turo muku bayi da su zo su gallaza muku su muna na fuskokinku su zo su shiga bayan maka da su kwace daga hannunku kama dakhaluhu awwal marratin kamar yadda suka yi a farko وليتبروا ما لا تكبيرا كما دان سو سو روسي duk abin da kuka mallaka duk abin da kun sami iko akan cikin kwaci to kaga nan gurin Allah ta wa qadaina mun hukunta kaga nan alqada'ul kauni ne Allah ya riga ya hukunta aka babu yadda zai tafi dafa wancan kuma qadara rabbuka Allah ta wannan alqada'ul shar'i ne to kullun kana ka koyi da alqada'ul shar'i ne ba alqada'ul kauni ba kamar yadda dai muka shayin bayani a waya ولكن تمبير تستطيع في درس أنا مغنى أكن توحيد التنفي وأنا مغنى أكن زكاة وأنا مغنى أكن وانكا هيلة وأنا مغنى أكن الولاء دا تتفق لها كهذا أي بذي دا تنكرن كهو وأنا يجي تيوى الله مدفدنا لا تسلنك لا تهدي من أحباب وإذا أنفسر فدن الله تعالى إنك لا تهدي لا تهدي من أحباب دا تيوى النبي bai sai tirar da mutum ba wai shin fadin hakan munan lalabi ne da annabi ba wani munan lalabi ga annabi domin duk abin da ya shafi hakkin Allah dan ka ce annabi ba zai yi shi ba wannan bai zanto ka munan lalabi ga annabi annabin ma haka zai fuso kai sallallahu alaihi wasallam fadin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbab Allah na cewa annabi lalle kai ba za ka shiryar da wanda kake so walakin Allah yahdi man yasha Allah sai ki shiryar da wanda yaso shiryar siwa ta hanyar jefa imani cikin zukatan mu ne wannan a hannun Allah take annabi aikin sa shine wa'azi fa zakir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaytir kai ba mai tambara su bane ba wa ma anta alaihim bi wakil kai ba wakili bane da aka turo ka akan su wannan duk ayoyin alqur'ani sun tabbatar da haka duk abin da wannan ke nuna wa annabi bai da ikon jefa imani cikin zukatan sai dai yayi wa'azi wanda Allah ya so ya shirya kuma kaga ya shirya wanda kuma Allah bai so shirya sai kaga bai shirya ba dan haka dan mutun ya fassara wannan baya nuna munin ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko alam. Me ka daga hannu mallam me kace? Yin addu'a tare da wasuli, abinda zaka yi tawassuli da shi shine kai tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa. Wannan shine mafi girman abinda zaka yi tawassuli. Wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah na da kyawawan sunaye ku roke shi da su. Yasa Annabi ke cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahada min khalqik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaib indak. Ina roƙonka da dukkan sunanka wanda ka sa masa kanka suna da shi, ka sanar da shi wani bawa cikin bayanka manzanni, ko ka saukar da shi cikin wani littafi cikin littafanka, ko kake banta da ilimin gaibi wurin ka. Dukkan wani suna naka ina roƙonka da shi. Kaga tawassuli da sunan Allah shine mafi girman tawassuli. Shine ma'ana walillahi al-asma'ul husna fad'uhu bih. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i fa yadununa masalih. Sannan ka yi tawassuli da ayyukanka na alkhairi. Ayyukan ka na alkhairi, sallah tana ciki, zakka na ciki, karatun Qur'ani na ciki, azumi na ciki, da'a ga iyaye, kyautatawa maƙwabta, soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ubangiji dan son da nake wa Annabi. Ka biya mun bukata. Kai tawassuli da son da kake wa Annabi. Ya Allah dan karatun Qur'ani da nayi yanzu, ya Allah dan biyayya da da'a da nake yi ga ma'aikata ka biya mun bukata. Da wannan ya halatta. Saboda dalilan shari'a. Tawassuli na uku shine kai tawassuli da abin nan. Addu'ar salihan bayi, addu'ar salihan bayi na garin waɗanda kake ganin kana kyautata musu zato, mace ko namiji, duk wanda kake kyautata musu zato ka iya sake maka addu'a cewa wannan ka tana da addu'a kan bukata ta iri kaza. To waɗansu suna kawo na hudu shine tawassuli da imani, waɗansu kuma suna ganin ai imani ba da bambanci da ayyuka na gari, don saboda mutane na gari sun yi tawassuli da imansu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanu. Suka ce ya Allah, mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani, yana cewa ku yi imani da Ubangiji ku fa amanna. To sai muka yi imani. To tunda mun yi imani me kenan? Za su yi tawassuli da imani. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al-abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhlifu al-miizan. Da suka yi wannan sai Allah ya ce me? Fastajaba lahum rabbuhum. Sai Allah ya ansa musu. Kaga nan sai yi tawassuli da imani. Inna na sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanu. To tunda mun yi imani sakamakon imanin nan yi mana kaza, sai Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum. Anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Ka gane ko? Amma tawassuli da zatin wani shi ne ba za a ce kai tawassuli, ba za ka yi tawassuli da zatin Annabi ba. Ba wai dan zatin sa ba ya da matsayi ba, dan Annabin bai koyar ba. Duk wanda ya tawassuli da zatin Annabi ko zatin wani wali ko zatin wani salihin bawa, to yayi kankan ba. Yayi abin da ba a sashi. Duk cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi sahabban Annabi fahimtar sakon da Annabi ya zo da shi. Dan su ne cin su kuzu anni kuzu anni aikin haji. Yace ku koya daga wurina, ku koya daga wurina. La'alli la alqakum ba'da ami hadha. Me yawa daga wannan shekara shikenan. Ku kwaikwaya fa duk abin da na faɗa ku yi. Annabi na barin duniya lokacin halifancin Umar ɗan Khattab, annabin fari ya fari sai suka je wurin Umar ɗan Khattab cewa ya kamata ya addu'a, shi kuma sai ce mi tawassuli da addu'ar Abbas. Saboda da muna tawassuli da addu'ar Annabi, yanzu Annabin bayan nan suka zo suna tawassuli da addu'ar Abbas. Amma masu fassara sai su fassara maka su ce wai suna tawassuli da zatin Abbas. To kaga anan gurin inda wannan maganar take kuskure ta bangarori da yawa. Farko inda da zatin Annabi suke tawassuli da shi lokacin da yake da rai. Yanzu ko ba da rai zatin sa ya lalace ne ko? Allah ya haramta wa kasar ta tunama Annabawa. Allah ya haramta wa kasar ta tunama Annabawa. Me zai hana su yi tawassuli da zatin sa halin yanzu? Me yasa suka bukaci zuwa wajen Abbas? Yana nan ba da zatin Annabi da zatin ba da me suke yi? Addu'a. Yanzu addu'a bi at-tawassul bi du'a'ihi muta'azzir. Limaza? Li'annahu fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. لو كان التوسل بذاته لا ليس هناك فرق بين ان يكون مقبورا في قبره او ان يكون ماكن على الارض طبعا ان ذاته ذاته ake yin tawassul babu banci tsakanin yana cikin kabari ko yana wajen kabari da kai tawassul da zatin sa amma kaga sahabbai sun bambanta lokacin yana da rai suka je suka yi tawassul da baya da rai ba suka je wajen wa abba suka yi tawassul da abba ashe wannan yana nuna kenan ba wai da addu'a suka yi ba wai da zatin suka yi tawassul ba da me suka yi kuma abin da yake zahiri balarabin kauye ya shigo masallaci ya ce wa annabi jama'a ana cikin tsanani dabbobi suna fitowa an yi fari ba kaza ba kaza sai annabi ya me sai daga hannu ya addu'a mai ruwaito hadisi yake har muna ganin kyallan hannunsa ga ruwayan nan cikin bukhari mai annabi ya faɗa ruwa ya zo ya ta zuba har mako guda sati mai zuwa kuma wannan mutum ya sake shigowa shi ko wani yake annabin Allah ruwan kuma ya yi yawa sai annabi ya sake daga hannu kuma ya ce Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah akai gefen mu kuma ya ishe mu bai ce ba Allah ya dauke shi sai ya ce akai gefen mu kuma ya ishe mu kaga dukkan gudun tawassuli ne da addu'ar shi ba wai da zatin sa dan da zatin sa ne da ya shigo annabi na cikin guduba da sai ya daga hannu ya ce Allahumma inna nas'aluka bi hurmati nabiyyika bi haqqi nabiyyika ya shafa amma sai ce annabi mana addu'a tawassalu ila Allah bi du'a'in nabi la bi zati duk waɗannan hadisai ga sunan gurin wanda duk Allah ya sa yana fahimtar hasken wahayi sai kaga ya fahimci mai yake amma wanda duk ya sa zuciya kan zuciyarsa ko kuma shi yana gane babansa ya ce kaza yanzu shi ba zai saba babansa ba kaga ba bai da zakari ba ya zo saba babansa sai kuma dole ka saba babansa tunda annabi zakari ya zakari kai da shi iltikahu sakinan ne dole sai dai a masa kasara ɗaya da dauri ɗaya da kasara ba yanda za a yi dukan su a daure su ba yanda za a yi musu kasara su duka ko ka'idan nawi idan an samu iltikahu sakinan labud min at-takhallus min ihdi sakin min ahdi sakinan to ya za a yi shi ba ya son ya saba ba gidan su ko baka son ka saba annabin Allah ayyukuma ahda sabila tambaya ta karshe wanda yake cewa wai mutum ne ba wani rancen kuɗi naira 100,000 sai ya zo zakka da ya zo zakka sai ya ware naira 100,000 sai ya aika da wannan mutumin da yake bi baki cewa ga zakka bayan ya bashi ya karba to ba da Allah saka alheri sai ko sai to kuma ba ni baki ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba kuma wannan zakkar ba ta yi ba wannan 100,000 din da kaiwa haka ba ta yi ba ya kamata ku tsoron Allah me yasa ya hana ka bashi ba yanda za a yi ɗaya ne daga cikin mutum biyu zai hana ka bashi amma yana da akwai ya hana ka wannan kuma za ka iya bi ta hanyar da ta dace ka karɓa ki amma ba ya da shi larura ce ta sa ya hana ka sai kuma ka zo ka bashi ka kwace yanzu ka fitar da shi daga cikin larura ita kuma zaka so ake ka fitar da shi daga cikin larura idan fa mutum ya karɓi bashin ka yana da halin biya amma tsanani ya zo ya faɗa kan so ake kai masa jinkiri wa in kana zo usratin wa nazaratin ila maisara idan mutum ya kasance ma abucin tsanani Allah ce ku masa jinkiri zuwa wani lokaci lokaci ya wuce ku ce mun karama wata dai mun karama wata har ya samu biya kai kuma idan ka samu karkai taurin bashi